الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yau mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 24 ga watan sha'ban shekara ta 1437 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 31 ga watan 5 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Sulamul Usul ila mabahis ilmin usul fi tauhidillahi wa tibai rasul na Sheikh al-Imam Hafiz Ibn Ahmad Ibn Ali al-Hakami rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata yana halatta bayan mutum yayi nafilinsa a farkon dare bayan ya farka a cikin dare ko a ƙarshen sa ya sake yin nafila ba laifi iya abinda mutum baya maimaitawa shine wutur domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa babu yin wuturi biyu a cikin dare ɗaya amma idan mutum yayi nafilinsa a farkon dare ko hashafi da wuturi ya hada yi to a ƙarshen dare ba laifi idan ya farka yana iya yin nafili amma wuturi ne ba zai sake ba na'am kamar ni ban gane ba abin da kake yi na cewa mai azumi me ya kamata ya yawaita an san menene azumi azumi kamewa ga barin ci da sha kuma mutum ya kame harshensa game da duk abin da bai dace ma shari'a don haka mai azumi ibada ce yake ciki ya kamata ya shagaltar da kansa game da abubuwa na ibada in kamar wata na Ramadan ne game da ambaton Allah abinda ake bukatar mutum ya yawaita shine karatun Al-Qur'ani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam yakan kawo masa ziyara a cikin wata na Ramadan sai mu darasa ta Al-Qur'ani sai sun sauke shi daga farkon sa har karshen sa a shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya sai da wato suka sauke Al-Qur'ani shi da Jibril alaihi salam manzo Allah ya bujiro masa kusan karo biyu ma'ana sauka biyu in game da abin da ya shafi ambaton Allah to karatun Al-Qur'ani shine ya dace mutum ya yawaita a cikin wata na Ramadan na'am washin yana dacewa mace ta sha magani domin ta dakatar da zawwar jinin al'ada ga lokacinsa don kada ya sa ta sha azumi malamai sun ba da fatawa game da halaccin haka, amma a tabbatar da cewa shi wannan magani ba zai illanta ta ba, ba zai janyo mata wata matsala, saboda shi jinin al'ada abu ne wanda Allah ya hukunta ya kaddara ma ƴaƴa mata daga cikin ƴaƴan Adam. Don haka kuma komai da Allah ya tsara shi, ya tsara shi ne domin wasu hikimomi nashi. Don haka gaggauto da shi ko jinkirta shi kafin lokacin shi ne, wannan yakan iya canza ɗabi'ar ɗan Adam ya sabbaba masa wata rashin lafiya. Don haka malamai sun ba da fatawar halacci, lalle in har babu wata illa da zai farar da ita shi maganin a jikin macen, ko kuma jinkirta jinin ba zai janyo mata wata matsala, to babu laifi tana iya shan magani domin ta dakatar da zawar shi don kada ta sha azumi. Tare da cewa kuma ai in har ma ya zo a cikin wata na Ramadan ɗin, rangwame ne Allah ya mata. An gane ko? Duk da cewa wajibi ne in jinin al'ada ya zo mace ta ajiye azumi, domin yin azumi tare da jinin al'ada haramu ne. Iya abinda Allah ya shar'anta mata kenan bayan wucewar Ramadan ta lissafa iya kwanakin da ta sha ta rama. Misali mutum yana iya sallatar salloli na farilla guda biyu ko sama da biyu da timama ɗaya? Malaman malikiya sun karhanta, an gane ko? Amma a magana mafi inganci babu karhanci, mutum yakan iya sallatar salla biyu ko sama da biyu da timama ɗaya, saboda ita timama wato madadin arwallaci. A duk lokacin da mutum bai samu ba ruwan da zai yi arwalla, ko kuma ga ruwan baya da halin yin amfani da shi, to Allah ya masa rangwamen ya yi temama. Idan ya yi temama zai iya sallatar ko ma sallah na wuce, kamar yadda da arwalla mutum zai iya sallatar ko ma sallah na wuce wadda take kansa. Abinda muke so mu gane a nan, misali kamar kai ne baka yi azzahar ba, ga lokacin la'asar ya yi, babu ruwa ko kuma ga ruwan baka iya amfani da shi, to a lokacin nan sai ka yi temama. In ka yi temama ka sallaci sallah ta azhar take yake, sai ka kawo la'asar ka yi. La'asar din ba sai ka sake mata temama ba. Amma misali lokacin azhar yayi baka da ruwan da zaka yi arwalla, kai temama kai sallah, idan lokacin la'asar yayi ya zama wajibi a kanka hallo ka sake neman ruwa. Idan baka samu ba kuma temama za ka sake yi, an gane ko? Domin neman ruwa domin yin arwalla a lokacin kowace sallah wannan wajibi ne. Kenan a nan in har suna nihin ba a sallatar sallah biyu na farilla da temama ɗaya, misali kayi a lokacin azhar kayi temama kayi a sallah ta azhar, to in lokacin la'asar yayi sai ka nemi ruwa, idan baka samu ba sannan hannu za ka yi temama. Temamar da ka yi azhar da ita in lokacin la'asar yayi dole za ka sake wata temama, bayan ka nemi ruwa idan baka samu ba sannan ka sake yin temama kai sallah. A darasi da ya gabata da temakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun karanta mun yi bayani ya gabata akan fasalin da ke bayani game da abin da yake shiyanci tauhidi, wato ita ce shirka. Kuma malam ya yi bayanin cewa wa annahu yanqasimu ila qismai, wato shirka ta kasu kashi biyu, akwai ƙarama akwai babba. Sannan malam ya yi bayanin kowane ɗaya daga ciki, da ita ƙaramar shirka da ita babbar gaba ɗaya bayani ya gabata a kansu. Tare da cewa mun yi bayani a baya, idan aka ce ashirk ma'anarsa a larabci shine at-taswiyatu baina shay'ai, daidaita tsakanin abubuwa biyu kada wani ya tsara wani, wannan shine ake nufi da ashirk. a shar'ance idan aka ce a shirk malamai suka ce tasuyyatu ghairillahi billahi fi ma huwa min khasa'isihi subhanahu wa ta'ala, daidaita wani Allah da Allah a cikin abubuwan da suka keɓanta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Akan wannan tarifi za mu fahimci cewa shirka tana iya kasancewa a cikin rububiyya ko a cikin uluhiyya ko a cikin al'asma'u was sifat. A cikin rububiyya shine daidaita Allah subhanahu wa ta'ala da wani daga cikin khasa'isur rububiyya, abubuwan da suka keɓanta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wanda mun yi bayani a baya, akwai halittar halittu, akwai kashewa, akwai rayawa, akwai talautawa, akwai azurtawa, akwai janyo amfani, akwai ije cuta, akwai sanin abin da ke ɓoye, akwai saukar da ruwa daga cikin gizagizai, akwai fitar da tsirrai daga cikin ƙasa. Wannan duka ayyuka ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A duk lokacin da mutum ya yi da'awar cewa akwai wani wanda ya isa ya aikata ɗaya daga cikin abubuwan da muka zano banda Allah, ko ya yi ƙudurin cewa akwai wani wanda ke iya azurta bawa, ko ya talauta shi, ko ya janyo masa amfani, ko ya ije masa tsanani, to wannan ya ce shi da Allah daidai suke. Kaga a nan ya ɗauki haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wani bawa. An gane ku? Kuma sannan shirka na iya kasancewa a cikin al'asma'u was sifat, shine ka kamanta wani Allah da sifa daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ko suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda mushrikan farko suka tsago ma gumakansu sunaye daga cikin sunayen Allah. Al-Uzza sun ciro mata suna ne daga cikin sunayen Allah, daga cikin sunan Allah Al-Aziz, kamar yadda Al-Manah sun ciro mata suna daga cikin Al-Mannan, kamar yadda Al-Lat sun ciro mata suna daga wato Al-Ilah. To dan haka wannan shirka ce a cikin al-asma'u was sifat. Ka ɗau wata sifa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ko wani suna daga cikin sunayensa, ka ba wani halitta, ka daidaita shi da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan suna ko a cikin wannan sifa, to wannan shirka ne a cikin al-asma'u was sifat. Ubangiji ta'ala ya faɗa mana laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Sannan kuma shirka na iya kasancewa a cikin uluhiyya. A duk lokacin da bawa ya ɗauki wani abu mai sunan ibada ya sarrafa shi ga wani Allah subhanahu wa ta'ala, to wannan ya yi shirka a cikin uluhiyya, ya daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da haƙƙi ne keɓantacce ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Domin ibada gaba ɗayanta haƙƙinsa ne, baya tarayya da kowa. Wa haqqullahi 'ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Dan haka misali kamar sallah ko azumi ko addu'a ko yanka ko addawal da abin da yake kama da haka, duk lokacin da mutum ya dauki wani abu mai sunan ibada ya sarrafa ga wani Allah subhanahu wa ta'ala, wannan yayi shirka a cikin uluhiyya. To mun yi bayani a baya kamar yadda malam ya nuna mana haɗarin shirka wadda take babba, wanda yana daga cikin haɗarinta, kamar yadda muka yi bayani Ubangiji ta'ala ya yi alƙawarin duk wanda ya mutu yana shirka bai tuba ba, Ubangiji ta'ala ya yi alƙawarin ba zai gafarta masa ba, ya yi alƙawarin ba zai gafarta masa duk wanda ya mutu yana shirka. Amma duk laifin da bawa zai samu Ubangiji subhanahu wa ta'ala, komin girman laifin, komin yawansa, ko da laifin ya kai ya cika sammai bakwai da kassai bakwai, in dai babu shirka a ciki, to Ubangiji ta'ala kai tsaye yana iya gafarta ma bawansa. Kuma in ma ya azabtar da shi, zai azabtar da shi ne gwargwadon laifinsa. A ƙarshe ko mun ƙanƙantar imaninsa, za a fitar da shi a kai shi aljanna, kamar yadda hadisi yake cikin Sahihul Bukhari. Dalili akan cewa wanda ya mutu yana shirka Allah baya gafarta masa shine fadarsa dake cikin suratul Nisa, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Ubangiji ta'ala na faɗa, lalle Ubangiji ta'ala baya gafarta hada bautarsa da wani, amma yana gafara duk abin da ke koma bayan shirka ga wanda ya so. Wanda Allah ya ga damar gafarta masa, yana gafarta masa duk abin da yake ba koma bayan shirka komai yawan laifi. Kamar yanda hadisi na cikin sunan Tirmidhi, hadisi ne ingantacce, hadisi ne al-Qudsi. Ubangiji ta'ala na faɗa, yabna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfira. Ubangiji ta'ala yace, ya kai dan Adam, inda zaka zo mun da cikin ƙasa da kurakurai gaba daya, laifinka ne na kai kadai. Ubangiji ta'ala yace, sannan ka hadu da ni baka hada bautata da wani. Ubangiji ta'ala yace, rantsuwa nake da girma na da buwayata, zan zo maka da cikin ƙasa da gafara. Wannan yana nuna mana hadarin shirka. Duk wanda ya mutu yana shirka, Ubangiji ta'ala ba zai gafarta masa ba. Amma idan yana raye, lokaci bai kure masa ba, idan ya tuba, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai karbi tubansa. Domin ya faɗa, qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Hadari na biyu, kamar yadda muka yi bayani, shirka ita ce mafi zalunci, duk wani zalunci, babu wani zalunci sama da ita. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da fadar Allah subhanahu wata'ala ta sauka ga manzonsa, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmi ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Da Ubangiji ta'ala ya ce, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Wai wace jama'a ce wadda ta fi cancanta game da samun aminci a nan duniya da lahira? In har kun san da haka, Ubangiji ta'ala ya ce, ku faɗa mana. Sai ya ce, allazina amanu, waɗanda suka gaskata Ubangijinsu, suka kadaita shi a cikin ibada, walam yalbisu imanahum bi dhulmin, ba su gauraya imaninsu da zalunci, ma'ana ba su gauraya tauhidinsu da shirka. Ubangiji ta'ala ya ce, ulaika lahumul amru wa hum muhtadun, waɗannan su ne suka cancanci aminci a nan duniya, haka suka cancanci aminci a gobe kiyama, kuma su ne shiryayyu. Wannan aya da ta sauka, al'amarin sai ya daure ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai, suka samu damuwa, suka fada cikin kunci, hankalinsu ya tashi, ya tada musu hankali, domin sun fi musanin Allah. Suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka ce, ya rasulullahi, wata aya ta sauka, kuma al'amari ya girmama akan mu, ayyuna lam yadhlim nafsa, wane ne a cikinmu wanda bai zalunci kansa ba? Ubangiji ta'ala ya ce, waɗanda suka yi imani ba su gauraya imaninsu da zalunci, su ne suka cancanci aminci, su ne kuma shiryayyu. To a cikinmu wane ne bai zalunci kansa ba? Manzon Allah ya ce, ayar ba kamar yadda kuka fahimta ba ne. Ya ce, ba ku je ba faɗar bawa managarci lokacin da yake ma ɗansa gargaɗi, shi ne Luqman alaihi salam, yana cewa, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim, yace, ya kai ɗana, kada ka hada bautar Ubangijinka da wani, domin shirka yace zalunci ne wanda yake mai girma. To wannan aya tana nuna mana babu wani zalunci sama da hada bautar Allah da wani. Dan haka Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ayyu dhanbi a'zam, yace, ya rasulullahi, wai wani zunubi ne yafi kowane zunubi girma? Manzon Allah sai yace masa, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, shine da zaka sanya ma Ubangijinka kishiya a cikin haƙƙinsa, alhali ka san da cewa shi ya halice ka, ka dau haƙƙi na Allah subhanahu wata'ala ka sarrafa shi ga wani bawa. To babu zalincin da ya wuce haka. Hadari na uku daga cikin haɗurra na shirka, duk wanda ya mutu yana hada bautar Allah da wani, ibada ko da ta kai ta shekara dubu yayi, gaba daya Allah ya shekar da wannan aiki nashi dide da misqala zarra ba zai samu sakamakon lada a wajen Ubangiji. Duk ibadar mai ibada in dai akwai shirka a cikinta, koda ya shekar dubu yana wannan ibada, Allah ba zai karba ba. Dalili akan haka Ubangiji ta'ala da ya zano manzanninsa 18 a cikin suratul an'am, tun daga fadarsa wa tilka hujjatuna. Ubangiji ta'ala sai ya ce walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malu, gaba ɗayan waɗannan manzanni Ubangiji ta'ala ya ce inda za su hada bautata da wani lahabita anhum ma kanu ya'malu. Ubangiji ta'ala ya ce rantsuwa nake da girmata da girmana da buwayata, duk abinda suka kasance suna aikatawa gaba ɗaya zai zube. Anan fa Allah ya zano manzanninsa, su Ibrahim alayhi salam, su Annabi Musa, su Harun, su Zakariya, su Yahaya, su Isa, su Ilyas, gaba ɗayan su Ubangiji ta'ala ya ce inda za su yi shirka da shi, gaba ɗayan duk abinda suka aikata na ibada zai ɓarce. To haka Allah ya faɗa a cikin suratu Zumar. Ubangiji ta'ala ya faɗa ga manzansa walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Ubangiji ta'ala ya ce tabbas an turo sako zuwa gare ka, sakon da aka turo zuwa ga waɗanda suka gabace ka na manzanni. Ubangiji ta'ala ya ce masa la in ashrakta, rantsuwa nake da girmana da buwayata, in har ka sake ka hada bautata da wani kuma ka mutu akan haka baka tuba ba, Ubangiji ta'ala ya ce ma manzansa la yahbatanna amalu, aikin ka gaba daya zai baci, wala takunanna min al-khasirin, kuma zaka zamanto daga cikin tabbafi wanda makomar su wutace. Mun yi bayani a baya a wannan aya tsakuwa ce ake taunawa dan aya ta ji tsoro. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne aka ce inda zai yi shirka ya mutu yana shirka, gaba ɗayan aikin da ya aikata zai zube. To ina ga mu hadarin ta wanda yake na hudu, duk wanda ya mutu, duk wanda ya hada bautar Allah da wani in dai bai tuba ba, to da jininsa da dukiyarsa halaka. Duk wanda yake hada bautar Allah da wani ya halatta a yaƙe shi, kuma ya halatta a wawushe dukiyarsa ta zama ganima. An gane ko? Kamar yanda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ubangiji ta'ala ya ce ku yaƙe su hatta la takuna fitna, har wata shirka kada ta rage, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, addini gaba ɗayan sai zamanto na Allah ne, ma'ana ya zamanto Allah shi kadai ake bauta ma. Matukar akwai shirka to jihadi yana nan. An gane ku? Wajibi ne duk wasu mushrikai a yaƙe su da su jininsu da dukiyarsu gaba ɗaya halaka. Sannan hadari na biyar daga cikin hadira na shirka, duk wanda ya mutu yana shirka to Allah ya haramta masa aljanna. Allah ya haramta masa aljanna, makomarsa ita ce wuta, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وبنجي تعالى يجي تبس دو وأن دسكتي إيسا دم مريم ألاني وبنجي وأن دسكتي إيسا دم مريم wato Allah ne. Ubangiji ta'ala ya ce laqad kafara, gaba ɗayansu sun kafirta. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasihu ibn maryam, duk waɗanda suka ce Isa ɗan Maryam shi ne Allah, Ubangiji ta'ala ya ce tabbas sun kafirta. Wa qala almasihu, annabi Isa da kansa ya ce ya bani Isra'il, ya ku jikokin Yaqub, yace ibudullaha rabbi wa rabbaku, ku kadaita Allah a cikin ibada, wanda matsayinsa shine Ubangiji na kuma shine Ubangijinku, budani da ku gaba ɗaya ba mu da wani abun bauta in ban da shi. Innahu man yushriku billahi, ku san da cewa duk wanda ke hada bautar Allah da wani mutuwa ta cin masa akan haka bai tuba ba, faqad harramallahu alayhi aljanna, tabbas Allah ya haramta masa aljanna. wa ma'awahun nar makomarsa ita ce wuta wa ma bi zalimina min ansar mushrikai ba su da wasu mataimaka waɗanda za su hana Allah ya azabtar da su a gobe kiyama haka hadisi ne ingantacce Abdullahi dan Mas'ud ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man mata yushriku billahi dakhala an-nar duk wanda ya mutu yana hada bautar Allah da wani to makomarsa wuta Ibn Mas'ud yace sai yace wa man mata la yushriku billahi dakhala al-janna duk wanda ya mutu baya hada bautar Allah da wani to wannan makomar shi aljanna ce ko mun azabtar wanda aka masa za a azabtar da shi ne gurgudan laifinsa amma a ƙarshe za a kai shi aljanna to a takaice bayani ya gabata akan baban a ƙarshe malam ya nuna mana wato nau'i kadan daga cikin nau'in shirka karama wato shine riya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce yake faɗa mafi tsoron abin da nake shi muku tsoro manzon Allah ya ce karamar shirka sahabbai suka ce ya rasulullahi menene karamar shirka manzon Allah ya ce wato ar-riya ita ce riya ka aikata aiki na ibada dan wani ya gani ya yabe ka ko kuma dan wani ya ji ya faɗa ko kuma dan kar a ce wani baya yi ko kuma dan neman wani amfani wanda yake na duniya haka nan sai malam ya ce wa minhu ikisamun bi ghairi riba ya ce yana daga cikin shirka karama shi ne rantsuwa da wani Allah rantsuwa da wani Allah shirka ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa man halafa bi ghairi llahi faqad ashrak manzon Allah ya ce duk wanda ya rantsuwa da wani Allah to ya wato ya yi shirka to illa kasancewar karamar shirka ce wadda ba ta fitar da mutum daga cikin addini rantsuwa da wani Allah subhanahu wataala sai dai laifi ne babba daga cikin manyan laifuka za mu tashi fasli na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun fi bayani umurin yaf'aluha al-amma minha ma huwa shirk wa minha ma huwa qaribun min wa bayani hukmi ar-ruqa wat-tama'im wa man yasik bi wada'atina aw nadi aw halaqatina aw a'yuni dhi'abi أو خيدين أو قدو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلق وكله الله إلى ما علق ما لم الله يجيكن سانا فتا فصل ما لن يجي ونن فصلين في بيان أمور يفعلها العامة wato game da bayanin wasu al'amurra waɗanda gama garin jama'a ke aikatawa idan aka ce al'amma su ne gama garin jama'a idan aka ce al-khassa waɗanda suke kebuntattu kenan masana shi ne ya ce faslun wannan fasli ne wanda ke bayani fi bayani umurin ya fa'alu al'amma game da bayanin wasu al'amurra da gama garin jama'a suke aikatawa malam yace minha ma huwa shirk daga cikin ayyukan akwai wanda tsantsar shirka ne wanda kuma abin ya zama ruwan dare ga duniya cikin wato gama garin jama'a wa minha ma huwa qaribu min malam yace daga ciki akwai abinda wato yana kusa da shirka gab da shirka yake sai malam yace wa bayani hukumin ruqa wato da bayani game da hukuncin ar-ruqa ita ce tawida ko kace ruqya kamar yadda ta shahara kenan za mu ga ruqya wadda ta halatta da wadda ba ta halatta ba wattama'im kuma da hukuncin wato daura layu farko malam sai ya ce wa man yasik bi wada'atin aw nabi malam ya ce duk wanda ya amince game da janyo wani amfani neman janyo wani amfani ko ije wani tsanani ko yaye shi malam ya ce wa man yasik duk wanda ya amince bi wada'atin wato da cibiyar kura an gane ko an san cibiyar kura akwai wani horin abu wanda ake daura masa bakin zare kulu ake daurawa a wuya wanda galibi in ka ganshi a wuyan yan buri yake shine ake kiran shi ana kiran shi da sunan kumba ko kuma cibiyar kura nan kusa ba a nesa ba mafi yawa za ka gan shi a wuyan mutane domin jahiliya ba a jima ba da rabuwa da ita a cikin jama'a nan shi ne ake kiran shi wada'a domin wada'a malamai suka ce shay'un abyad yujlabu min al-bahr wani abu ne fari daga cikin teku ake fitar da shi shi ne ake kiran shi kumba ko kuma cibiyar kura yana da wasu zane haka shi ne ake daurawa a wuya wannan cibiyar kura sukan daura ta a wuya wato wai da kudirin za ta kare su game da wato shi ne maita ko kuma mu ce baki shi ne al'ayin kambin baka kenan wanda in aka ce al'ayin kambin baka shi ne mutum ya ga abu ya burge shi ya yaba wannan abu ba tare da ya ce tabarakallah to duk abinda ya kayatar da kai ko da kai ka aikata abu to an sunnanta mana mu ce tabarakallah domin akwai waɗanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicci irin wannan cuta tattare da su a bakinsu ko a idansu duk lokacin da suka ga abu inda ya burge su suka maganta ko kuma suka kalli abun ma ko da ba su maganta ba to idan suna da wannan cutar to wata musiba tana iya fada ma wannan abu da izinin Allah shi ne ake kiran shi al'ayi kambin baka kenan mutum ya ga abu ya burge shi ya saka ido ya kalli abun ko kuma ya maganta ba tare da ya ce tabarakallah in har aka yi katarin yana tare da wannan cuta to da izinin Allah musiba tana iya fada ma abu don haka dalili akan haka akwai Sahal ibn Hunayf Allah ya kara masa yadda wani lokaci suna tafiya a cikin wata tawaga tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sahal ya kebance can gefe ya tube yana wanka wani daga cikin sahabbai sai ya hango Sahal sai yake faɗa ka yake cewa tunda Allah ya halicce ni ban taɓa ganin wata fatar jiki mai kyau wadda ta burge ni ta kayatar da ni yace sama da fatar Sahal me za a yi take yanke Sahal sai yi kife a sume aka ɗauko shi aka kawo shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce ya rasulullahi kaji kaji manzon Allah ya ce akwai wanda kuke tuhuma suka ce eh mun ji wane ya faɗi wata kalima ya ce shi fa bai taɓa ganin fatar da ta kayatar da shi sama da irin sama da wannan fata ta Sahal manzo Allah ya ce akan mi ɗayan ku zai kashe ɗan uwansa manzo Allah ya ce mi ya hana lokacin da fatar jikinsa ta burge kaka ce tabarakallah a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka zo da ruwa ya wanke cikin gyautansa da gehin gabbansa ma'ana irin gabakuwa na arwalla ya wanke aka tare ruwan manzo Allah ya ce a zuba masa shi marar lafiyar Sahal aka zuba masa da izinin Allah ya samu lafiya to wannan shi ne ake kira da al'ayi mutum ya zira ido akan abu wannan abu ya burge shi in an yi katarin yana da cutar to cutar tana iya fada ma abu Ubangiji ta'ala ya faɗa wa in yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma wato ƴaƴansa addu'a da jikokinsa irin addu'ar da Ibrahim alaihi salam yake ma ƴaƴansa Isma'il da Ishaq shine manzo Allah yake faɗa wa izu kuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aidin damma to dan haka shine anan su a jahiliya wato sukan daura cibiyar kura wato da sunan cewa ita wannan cibiyar kura za ta kare su game da kambin baka. Shine malam ya ce wa man yasik, yace duk wanda ya amince bi wada'atin, wato game da cibiyar kura cewa za ta kare shi game da wata musiba ko kuma za ta janyo masa wani amfani, sai yace aunabin, wato ko kuma haƙurin kura da suke ɗaurawa a wuya. An gane ko? Haƙurin kura suke ɗaurawa a wuya, shi ma suna ɗaura shi ne wai da sunan cewa zai kare su game da kambin baka. Malam ya ce au halkatin, ya ce ko wani guru, ko ka ce karhu, ko kuma ka ce kambu. An gane ko? Ko ka ce kiri, duka sunan shi ne, shi ne ake kira halka. Ya ce au halkatin, wato ko wani karhu, au a ayyunin zi'abi, wato ko kuma idan kura. In kura ta mutu sai su je su kwankwale idan, sai a yi laya sai mutum ya rataya a wuya. Wai ƙudurinsu idan aljani ya ganka da idan kura a rataye ta kan shi yake. Da suna haka wai aljannu suna guje ma duk mutumin da ya rataye idan kura, ba za su cutar da shi ba. Waɗannan abubuwa duka a cikin maguzawa akwai shi. An gane ko? Har yau akwai su irin waɗannan abubuwa. Shi ne ya ce au a ayyunin zi'abi, ko kuma idanun kura. An gane ko? Kamar yadda suke kwankwalewa a jahiliya, sai mutum ya ɗaura a wuya wai da sunan cewa aljannu idan suka gan shi za su guje masa. Sai malam ya ce au haidin, wato ko wani zare, ma'ana shi ne ƙiri. Akwai zare wanda ake tukawa, an gane ko? Ko kuma zare wanda ake kukullawa sai a rataya shi a wuya. Akwai wanda ake ɗaurawa a hannu, akwai wanda wato wata kaba bawa ne da meye ne ake tukawa matsayin ƙiri ne, ake sanya shi wai da sunan ya kare ka da wani bala'i ko kuma ya janyo maka wani amfani. Sai ya ce au uruwin minan nusuri, wato ko kuma kashin meke. Sukan rataya wato kashin meke a jikinsu, wato da sunan cewa zai kare su game da kambin baka da duk wani basiwa da duk wani bala'i. Au uruwin minan nusur, lafazin nusur jami'i ne na nasr. Idan aka ce an-nasr, wato shi ne meke kenan. Kamar yanda can Ubangiji Ta'ala na faɗa wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Shine yace au uruwi, wato ko wani kashi, minan nusuri, wato na meki. Kamar yanda a jahiliya suke rataye kashin meki a jikinsu da sunan cewa duk wata maita ba za ta kama su ba. Sai yace au watari, yace ko tsirkiyar baka, domin wato sukan rataya wato tsirkiya ta baka a jikinsu da sunan cewa shi ma yana maganin kambin baka. Idan baka ya cire wannan tsirkiya ba a yadda ta ɗaura ta suke a jiki. Shi ne yace auturbatin kuburi, wato ko kuma ƙasar kabari. An gane ku? Kamar wanda suke ɗaukan ƙasa ta kabari da sunan wai neman albarka ake jikawa a sha, ƙasar kabarin waliwa ne, har laya ake da ita a rataya a wuya. Malam ya ce li ayye amrin ka'inin ta'allaka, ya ce ga koma wani al'amari ne kasantacce mutum ya rataya zuciyarsa da wannan laya da ya rataya a jikinsa, janyo amfani ko rige wani tsanani. Malam ya ce wa kalabullahu ila ma'allaka, Ubangiji Ta'ala zai dogarar da shi zuwa abinda ya rataya zuciyarsa, ma'ana Ubangiji Ta'ala zai kyale ka ka iya da kanka. Duk wanda Allah ya kyale shi ya iya da kansa daidai da kyautawar ido, ba zai kai labari ba. To don haka kasancewar ita wato tamima, idan aka ce tamima mufrad ne, jam'unsa shine tama'im. Idan aka ce tama'im kamar yanda malamai suka faɗa wato shine wato suke cewa hiya la quwwa allati tu'allaqu 'ala al-insani wa ghayrihi li daf'il afati anhu min ayyi shay'in kana wato layu ne waɗanda ake rataya su wanda mutane suke ratayawa ko a rataya ma wani dan adam kamar dabba ko mota ko babur da sauransu wai da nihin cewa ita wannan laya da aka daura za ta kare shi game da wato dukkan wata musiba da duk wani bala'i wannan shine ake kira da at-tamayyun duk wani abu da ake ratayawa an gane ko sawa'an dan adam ne ya rataya a jikinsa ko dabba ce aka rataya ko a gida ne aka rataya wai barawo ba zai shiga ba an gane ku wani gidan laya ta hidu amma satar da aka yi kuma ba ta lissafuwa wani gun mai ba da layar satar shi barayin suke zuwa gidan shi su yi satar hausawa suka ce kurayin tana maganin zawo ta makanta ko kuma abun hawa misali babur ko mota za ka ga mota a jikin bolan an rataye wasu layu ko ka ga babur in ka diba can wuyan shi a cikin ƙarƙashin tanki da yawa za ka samu layu wai da sunan cewa irin waɗannan layu za su kare shi game da hadari da wani abu da sauran wani abu to wannan shine ake kira da at-tamima ko ka ce at-tama'im kenan duk wani abu da ake rataya shi in ma dan adam ya rataya a jikinsa ko a rataya a kofar gida ko a rataya ma dabba ko wani abun hawa da sunan neman tsari da kariya game da duk wasu musibu shine ake kira da tama'im to ita wannan tama'im din layin kala-kala ne kamar yanda a jahiliya sun wuce a lissafa wanda har yau kuma haka ne a cikin maguzawa akwai su farko akwai al-kharaz idan aka ce al-kharaz jam'i ne na kharza wato ita ce tsakiya wadda a jahiliya suke rataya ma ƴaƴansu wato da sunan cewa wannan tsakiya za ta kare su game da wato kambin baka ma'ana duk abinda ake kiran shi maita a yau kenan mai wai ba zai kama su ba haka suke rataya ma ƴaƴansu wanda ita wannan tsakiya wato akwai amma bai takaita ba ga yara hatta da manya suna rataya ta hatta da manya ana rataya musu akwai daga cikin tsakiyoyin da suke ratayawa akwai tsakiyar da ake kiranta al-aqra al-aqra wata tsakiya ce wadda suke ratayawa matan larabawa tun a jahiliya wai su a iya gudurinsu idan mace ta rataye wannan tsakiya ta daura a tsantsanta to duk kusantar da mai gidanta zai mata ba za ta dau ciki ba wai da sunan ita wannan tsakiya tana hana daukan ciki kaga wannan daidai take da wani kiri da wasu suke badawa da sunan cewa wai mace in ta daura ba ta daukan ciki su da yawa matan musulmi sun samu kansu a cikin irin wannan shirka to dan haka wannan haramun ne kwata-kwata baya halatta shirka ne da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala mace ta daura wannan tsakiya ko ta daura wani kiri da sunan cewa wato na hana ta daukan ciki wai sai lokacin da ta gudda wannan kiri lalle in akwai dalili mun yi bayani a baya idan akwai wasu matsaloli wanda likita ya tabbatar ma mace cewa in har ta dauki ciki to wata matsala za ta iya samuwa abinda ya shafi lafiyarta ko ya shafi lafiyar jinjirin to anan ana iya dan dakatar da daukan ciki wannan dakatarwa wanda yake takaitacce mun yi bayani tun a darasin mu na Umdatul Ahkam in ma ta hanyar azalu kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi azalu kuma alqur'ani yana sauka bi hana su ba shine mai gida idan yana saduwa da iyalinsa lokacin da zai zubar da mani sai ya zubar da shi a waje to dan haka wannan shine dalilin da yake nuna halacci in an samu illa to ba laifi akan iya amfani da wani magani maganin da aka tabbatar da cewa babu cutarwa tattare da shi. To amma daura irin wannan kiri kwata-kwata baya halattar shirka ne da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Wannan kiri daidai yake da wannan tsakiya wadda a jahiliya matan Larabawa suke daurawa a kafansu da sunan cewa in an kusance su ba sa daukan ciki. Sannan akwai tsakiyar da suke kiranta alwajiha, wata jar tsakiya ce wadda suka rataya ta a wuyansu, wato wai da sunan cewa tana kare su game da dukkan wasu cututtuka da dukkan wata rashin lafiya. Wata jar tsakiya ce wadda suke daurawa. Har yau in ka shiga cikin maguzawa za ka ga wannan tsakiyar akwai ta. So da yawa suke daura wannan jar tsakiya a wuya da sunan cewa za ta kare su da dukkan wata rashin lafiya. Ita ce tsakiyar da ake daura ma kankanan yara wadda ake kiranta katatuna a Hausa. Wata mai kamar wani dutse, ana sanya mata wani bakin zare ulu ake daura ma yara. Da duk yara a jahiliya za ka ga ana daura musu nan kafin faje nesa ba. A cikin jama'a za ka ga suna daura ma yara wannan tsakiya. Wai da sunan cewa tana kare yaro game da dukkan wasu rashin lafiya da sauransu. Sannan akwai alwada. Alwada jam'i ne na wada. Wata farar tsakiya ce wadda daga cikin teku ake fiddo ta, kamar yadda bayani ya gabata, wato shine kenan wato cibiyar kura ko ka kiraye ta kumba. To wannan suna rataya ta kamar yadda bayani ya gabata domin kare kai, wai neman kare kai game da kambin baka, shine wanda ake kiran shi maita a yau. Sannan akwai tsakiyar da ake kiranta al-yashab, ita kuma suna rataya ta da sunan cewa tana maganin farfadiya, da sunan cewa wai tana kare mutum game da rashin lafiya ta farfadiya. Sannan akwai az-zumar, az-zumrat, ita ma wata tsakiya ce wadda suke daura ta da sunan cewa tana kare mutum game da kambin baka. Wannan kenan nau'ikan tsakiya wanda a jahiliya suke daura su da neman cewa za su kare su game da duk wata musiba da bala'i. Sannan akwai daga cikin layinsu na jahiliya wadda ake kiranta at-tahwiba. At-tahwiba wato zare ne ja da baki ake zawwa sai a tuƙa su. Idan aka tuƙa su a jikin zaren sai a kawo a sanya zobe wanda yake na azurfa, wanda an kera shi yayi kamar misali tsarin kamar wata, irin zoben ne da ake kulla ma yara a wuya. To wannan zobe sukan su a jahiliya sukan tuka bakin zari da ja, sai a kawo wannan zobe na azurfa sannan sai a sa. Su a jahiliya mace take daurawa a zafanta cewa kambin baka baya kamata, mai sai dai ya ci kansa ba zai ci ta ba. An gane ko ba zai cinye ta ba, ma'ana mai duk shi ne suke kira shi kenan maita a yau, duk da cewa maita a yau wani nau'i ne wanda yake nasiri. Takanas maguzanci ne suke samun wannan abubuwa wanda yake na maita. To shi ne a jahiliya su mata suke daura shi a tsakansu da sunan cewa mai sai dai ya ci kansa ba zai cinye su ba. Mu kuma a yau yara ne ake daura ma wannan zobe wanda yake na azurfa, wanda ake yin shi kamar sifar hilal, ma'ana shi ne jinjirin wata, haka ake yin shi. Sannan sai a rataya ma kankanin yara a wuya. So da yawa za ka ga yara an rataya musu wannan da ulu baki ake rataya musu. Sannan akwai wato daga cikin layinsu akwai wanda suke kiranta al-hikab. Al-hikab shi ma wani zare ne wanda ake tukawa sai a daura ma yaro kulli-kulli ake yi, sai a daura ma yaro a tsatsar shi. Shi ma suna yin shi ne wai da sunan cewa maganin kambin baka ne. Sannan akwai alwatar, kamar yadda muka yi bayani a baya, shi ne tsirkiyar baka da suke ratayawa a iguya. An gane ko su daura ta ko a hannu da sunan cewa maganin kambin baka ne. Sannan na biyar akwai at-tiwala. At-tiwala wato shi ne wato wani abu ne wanda su ma a jahiliya mata sukan daura shi a wuya. Wai mace in ta sanya shi a wuya sai ta ringa kayatar da mijinta, tana burge shi, ma'ana ya ringa santa, ma'ana ta mallake shi. shine wanda ake kiran shi kenan a turance ne ake kiran shi da sunan shi ne ko shine ake kira atiwala nau'i ne wanda yake na sirri wanda kenan ake kiran shi da sunan cire wanda in kama mace sai ya zamanto ka tafi da hankalinta gaba daya to wannan tsantsar shirka ce da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba abinda zai sa mace ta samu shuguwa ga mijinta illa kyawawan halaye da kyautatawa to su a jahiliya suna daura wani abu ne a wuya wanda ake kiran shi atiwala wato da sunan cewa in mace ta yi haka wato tana mallakar mijinta don haka Abdullahi dan Mas'ud ya fassara mana cewa atiwala wani nau'i ne wanda yake na sihiri an gane ko nau'i ne na sihiri wanda in aka ma in mace ta ma namiji sai ta tafiyar da hankalinsa in namiji ya ma mace sai ya tafiyar da hankalinta sannan akwai daga cikin layinsu na jahiliya Ka'abul Arnab wato sukan rataye kashin zomo a jikinsu da sunan cewa duk wanda ya rataye kashin zomo wato kambin baka ko sihiri baya kama shi wanda a yau su kuma mi ake daura ma wai yaro in ya kasa tafiya wani sai a darma mishi kafin sunu wai da sunan cewa wai in aka darma mishi dandanin zai ringa tafiya tafiya lokaci ce yaron ka san lokacin da ya fara iya zama ubangijin da ya koya masa yanda ake zama shi ya koya masa yanda ake rarrahe kuma in lokacin tafiyar yayi shi zai bashi izini ya yi tafiya ba wani kafin sunu ba an gane ko in har kafar zomo za ta sanya yaro karami ya yi tafiya me yasa gurgu ba a daura masa shi ya tashi ya tafiya kenan su amma a jahiliya sukan daura kafar zomo da sunan cewa wai ta kan kare su game da kambin baka da kuma sihiri sannan akwai wato kayan kawa na mata in misali muciji ya sari mutum a jahiliya ne suke sai a zo a sanya masa kayan ado na mata irin su dan kunne irin su warwaro sai a kawo a sa masa sai a bar wannan kayan ado a jikin shi tsawon kwana bakwai wannan warwar karin wannan warwaran shi kanshi hana shi barci yake da sunan cewa wai in aka masa haka to duk wani abu wanda yake na dakin macijin da ya sare shi zai gushe to waɗannan nau'ika ne daga cikin abubuwan da a jahiliya suke daurawa yanzu anan sai mu dawo cikin an gane ko wannan mun yi bayani ne game da abin da ya shafi jahiliya anan akwai waɗanda sun san akwai abubuwan da ake rataya ma yara da su wanda manyan suke ratayawa wai da sunan cewa maganin mayu ne ko kuma wata musiba da wani bala'i yanzu ne kar aje nesa akwai laya ta tagargadi da ake daura ma yara an san tagargadi ko wani icce ne wanda yake yana da ba a ce mishi wani kaushi yana da dai wari wanda yake yana da daukan hankali shi ne ake dinkawa wai sai a rataya ma yaro wai da sunan cewa maganin mayu ko kuma kaje ana turara shi wai ana turara shi mayu ba su kusantar gida a da da magariba za ka je a cikin unguwa yana tashi a yanzu haka in ka je kauyuka za ka samu irin waɗannan abubuwa sannan kuma akwai wata laya wanda ake daura ma yaro ko haƙorin dilani wanda za ka ga layin ana shirya su da wani gashin karar ruwa da wani mudibi a jikinta da wani ulu tsanwa ne da ja ne da menene layu ne haka ake jera su ana saidawa ana rataya ma yara da kuma wani kambu da ake sa ma yaro wani suna hamburki ko yaro wai dan ya rinda zagewa a wajen cin abinci to ina alakar cin abinci da wani bawon icce da za a zo a rataya ma yaro a kafa haka ake sa shi a kafa ka je farmasi a nan za ka samu maganin da yaro zai zage game da cin abinci amma ba wannan ba abin da zai kara mashi sannan daga ciki akwai wasu kiri da ake ɗaurima ma yaro wai da suna wai maganin cadi wai da sunan maganin cadi za ka ga wasu wuraren tsakiya da wani wurin zari ana kulla su sai a daura ma yaro a wai maganin cadi da wannan girin da za a zo a sanya masa wai a wuya wai maganin daukar raba da wanda za a zo a daura masa wai kiri ne wai na wata cuta da ake kiranta tunannin da sauransu to wannan abin da ya shafi kankanan yara fa abubuwan wanda wannan kadan ne wai daga cikin abin da muka sani akwai da yawa wanda wasu sun san shi ba mu san shi ba daga cikin abubuwan da ake daura ma yara to haka in ka dauka misali su manyan mata zaka samu layu sun wuce a lissafa wata layar zaka gani akai mace take sawa sannan giri wannan damun ba maganar shi wata yanda ka san dan kukuwa to irin waɗannan abubuwa kan giri na kaza kan menene yanzu misali ka dauka yanzu mace in ta aihu a mata laya tata a mata ta yaro sannan kasancewar a mata layar biki wanda za ta daura a kofar daki da wanda za ta rasa a cikin safot inda za ta ringa amsar biki tana tarawa abubuwa ga su sun wuce a lissafa ga layar da za a mata wai da sunanta mallaki mijinta ga wanda za a yi kaza abubuwa ga su sun wuce a lissafa kuma shi kuma namijin in ka same shi daman ba magana ga wani karho a damtse ga wani kiri ya wuce a lissafa wani hammawai rigar layu za ka same shi da ita ga laya wata kibugo wata kaudabarau wata gamami ko wata zaburuka fadi da had ga sunan sun wuce a lissafa kuma in ka samu mun yi bayani a baya za ka samu mota ko babur layu sun wuce a lissafa a jike shi a da in ka shiga gidaje daga ka shiga gida waiwayo ka kalli kamar za ka kalli ko ba sai ka gani duk gidan da ka sani sai ka ga layu kan wani kaho kan wasu itace kan wani kan hatsi ko kan dawa ko menene wani wata katuwar sakwata za ka samu duka layu ne a tare banda waɗanda aka bubbunne a cikin kowace sukurwa a cikin gidan da wanda aka yi rami aka bunne wanda duka an saki Allah an kama hayaniya to haka zaka samu in mutuwa aka yi yara kankana sai an musu wasu layu an rataya musu wai kasirin ga maulikin shi wai layin dangana da wasu wannan sauransu to irin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke kwata-kwata ba sa dacewa haramu kuma babu tsiyar da za su kulla ma mutum sai dai su raba shi da Allah an gane ku? Laya ba ta magani gaya mawaki ne nan kusa ba a shi nesa ba Alhaji Musa ɗan Goyo a cikin waƙarsa wadda yake ma wani daga cikin sarakuna na kan wannan turaki a cikin waƙarsa yake cewa wato ƙasan ƙafar mutum samar maciji maciji shi ka ganin ƙafar mutum ba ta ganin maciji in banda tsarin Allah karhu baya magani ko laya ya ce kasan kafar mutum samar maciji ma'ana wai mutum ne ya taka maciji ya ce maciji shi ka ganin kafar mutum ba ta ganin maciji shi maciji ya san mutum ya taka shi kuma yana ganin kafar amma kafar mutum ita ba ta ganin maciji domin mutumin bai san ba ya taka maciji ya ce to in banda tsarin Allah ya ce karbo bayya magani ko laya kaga wannan aqida ce fitira ce abu ne wanda Allah ya halice mu da shi sai dai in an canza ma mutum an zo an rataya baka wata laya da wasu abubuwa a raba ka da imaninka amma duk wani abin da zaka rataya bai magani Ubangiji subhanahu wataala shike da mallakar jinyo amfani shike da mallakar iji tsanani ko yayi shi kamar yadda Ubangiji ta'ala na faɗa wa in yansaka Allah wala Ubangiji ta'ala yana faɗa wa in yansaka Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu ba ita ba fadar Ubangiji ta'ala wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka idhan minaz zalimin wa in yansaka Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim Ubangiji ta'ala yana faɗa wala tad'u min dunillahi, kada ka bauta ma wani Allah ma la yanfa'uka, wanda bai isa ba ya amfanar da kai in ka bauta masa, wala yadurruka, kuma bai isa ba ya cutar da kai in har ba ka bauta masa ba. An gane ku? Kenan a nan wannan aya tana nuna mana janyo amfani da iji tsanani da yaye shi abu ne wanda ke hannun Allah. Sai ya ce fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalim, in har ka sake ka aikata wannan to kana daga cikin azzalamai, ma'ana mushrikai masu hada bautar Allah da wani. To dan haka dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da daura wani abu da sunan neman kariya game da wata musiba da wani bala'i, wannan shirka ne da Ubangiji subhanahu wata'ala. Na daga cikinsu riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, na faɗa cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa inna ruqa wattama'ima wattiwalata shirk. Manzon Allah ya ce inna ruqa, lalle tawida, ma'ana addu'o'in da ake, amma tawida wadda take ta jahiliya, wanda kalimomi ne wanda ake karanta su ba a san ba me suka kunsa, wanda wasu kalimomin sunayen aljannu ne kamar yadda bayani zai zo nan gaba. Manzon Allah sai ya ce wattama'ima, wato da layu. Idan aka ce layu, duk abin da ake rataya shi da sunan neman kariya game da bala'i da musiba. Bayani zai zo nan gaba insha Allah game da laya, wadda tsantsar aya ce ta Alkur'ani aka rubuta aka rataya. Wannan akwai sabani a wajen magabata insha Allah, kenan bayani zai zo nan gaba. A nan kenan muna maganar dukkan wata laya da ake daurawa wadda ba sunan Allah bace, to wannan tsantsar shirka ce. Manzon Allah sai ya ce wattiwala, wato da shine tiwala, shine kenan abinda suke kiran shi a Hausa bi ta zaizai, kenan wannan sihiri da ake yi domin wani ya so wani, a sa ka kaso abinda baka so, ko kuma abinda kake so a sa ka kake shi, shine yace wattiwala. Kenan abinda mata suke daurawa da sunan cewa wai za su mallaki zukatan mazan su, kamar yadda suke yi a jahiliya. Manzon Allah yace gabaɗaya shirka ne. Wannan hadisi ne ingantacce, kamar yadda Sheikh Nasir Al-Albani, Allah ya ji kansa, ya inganta hadisin a cikin As-Silsila As-Sahiha. Sannan dalili na biyu, akwai hadisi na uku ba Ibn Amir Al-Juhani, Allah ya kara masa yadda, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aqbala ilayhi rahab, wasu jama'a sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa bay'a tis'a, manzon Allah sai yayi mubay'a da mutum tara daga cikin su, wa amsaka an wahid, manzon Allah sai ya janye hannun shi yake mubay'a da ɗaya daga cikin su. Jama'a ne suka zo su yi mubay'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su nuna ba da haɗin kai da goyon baya. To duk wanda ya zo mubay'a, manzon Allah yakan haɗa hannun shi da nashi a jinki, wanda wannan haɗa hannu yana nuna kayar da ka amince. Manzon Allah ya yi mubay'a da mutum tara, ɗaya daga cikinsu manzon Allah sai ya janye hannun shi yake ba shi hannu. Faƙalu ya Rasulallah, sai suka ce ya manzon Allah, ka yi mubay'a da waɗannan jama'a mutum tara, wata rakta haza, wannan ku ka yi ba shi hannu, mene ne dalili? Ƙala, sai manzon Allah ya ce inna alaihi tamima, akwai laya a jikin shi. Fa adkhala yadahu fa qata'aha, shi wannan mutum sai ya sanya hannun shi cikin rigar shi, ya ciro wannan laya ya jefar da ita. Fa baya abu, sai manzon Allah ya bashi hannu ya yi mubay'a da shi. Manzon Allah sai ya ce man allaka tamimatan faqad ashraka, manzon Allah ya ce duk wanda ya rataye wata laya, manzon Allah ya ce ya yi shirka. Manzon Allah ya ce duk wanda ya rataye wata laya, manzon Allah ya ce ya yi shirka. Wannan hadisi ne ingantacce, an gane ku? Kamar yadda Sheikh Nasir ya inganta shi a cikin Silsila As-Sahiha. Sannan hadisi na uku, hadisin uku ba Ibn Amir, Allah ya kara masa yadda, na faɗa cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa man ta'allaka tamimatan fala atamma Allahu la, duk wanda ya rata ya zuciyarsa da wata laya, fala atamma Allahu la, manzon Allah ya ce kada Allah ya cika masa abin da yake nihi, duk abin da yake nihi ne ya samu, ko kuma abin da yake nihi na ayaye masa ko a kare shi, manzon Allah ya ce kada Allah ya cika masa. Sai ya ce wa man ta'allaka wada'atan, duk wanda ya rata ya cibiyar kura ko wata tsakiya ko ma menene manzon Allah yace fala wada Allahu lahu kada Allah ya bar masa koshin lafiyar da take jike shi wannan mummunar addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ga duk wanda ya rataye wata laya da sunan cewa ta kare shi ko ta yayi masa ko ta janyo masa wani amfani manzon Allah ya masa wannan muguwar addu'a sakamakon ya rataye zuciyarsa da wannan Allah subhanahu wataala tare da cewa wannan hadisi wato malamai sun raunana shi na daga cikin waɗanda suka raunana shi wato Sheikh Nasir Albani ne yasa saboda hadisin yana da illoli tare da cewa sauran hadisan sun kunshi ma'anarsa hadisi na hudu hadisin Abu Bishr al-Ansari Allah ya kara masa yadda ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wani gulaguro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan jama'a sun sauka a wurin da suke nihin kwana a cikin wani dokar daji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya aika wani dan aike daga cikin jama'arsa manzon Allah ya ce masa la tubiki yanna fi raqabati ba'irin qiladatan min watari aw qiladatan illa qudiyat manzon Allah ya ce masa kada ka bar wato wata laya da aka rataya ma da kuni wata tsirkiya ta baka kuma mai ne ne aka rataya manzon Allah ya ce sai kai yake ma'ana kewaya duk dabbar da kaga akwai wata laya a jikinta manzon Allah ya ce yake cire ta to anan fa dabbobi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aje a cire musu ina ga ɗan adam kenan anan kaga wannan yana nuna mana a jahiliya ba ma mutum ba hatta da dabba daura mata suke wannan laya kuma a yau inda zaka fita kauyuka zaka ga jeki ma an daura mishi laya ko doki ko irin shanu da sauransu wannan hadisi hadisi ne ingantacce domin yana cikin Bukhari da Muslim sannan hadisi na biyar akwai hadisi Ruwaifi ibn Sabit Allah ya kara masa yadda ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya Ruwaifi manzon Allah yace ya kai Ruwaifi la'alla alhayata satudu bika ba'adi manzon Allah yace mai yiwa wato kwanukan rayuwa za su yi tsawo da kai bayana manzon Allah yace fa akhbirin nas ka ba mutane labari annahu man aqada lihiyatahu manzon Allah yace duk wanda ya ringa kitsa gimin sa kamar yanda mutanen Rum da Farisa suke yi an gane ku haka su suke yi kamar sai su tuka shi su kitsa shi manzon Allah yace ka gaya musu duk wanda wato ya tuka gimin sa ma'ana ya kitsa shi aw ta kallada watran ko kuma ya rataye wata tsirkiya ma'ana wani kiri ko wani kambu aw istanjadi rajin ko kuma wato ya gusar da bayan gari ko bawali da kashin dabba manzon Allah yace ka gaya masa fa inna muhammadan bari'un minhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada bashi duk wanda ya dai daga cikin wannan dan haka kashin dabba ba a yin goge da shi in kai bawali ka sanya kashin dabba ka goge ko kai bayan gari ka sanya kashin dabba ka goge ba a yi an gane ko raji sannan ba shine a shahira nan sai ya ce auta kallada watran ko mutumin da ya rataye wata tsirkiya misali wanda ya sanya kambu ko ya sanya wata laya ko ya sanya wani kiri manzon Allah ya ce ka gaya masa ba ni ba shi wannan hadisi hadisi ne ingantacce na cikin wato sunanin Nasa'i Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisi kaga anan duk wanda ya daure irin wannan manzon Allah ya ce ba shi ba shi saboda me yasa ya hada butar Allah da wani sannan hadisi na shida hadisin Imran ibn Husayn Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu sara ala abudi rajulin halaka manzon Allah ya ga karhu ko mu ce ya ga kambu a damtsan wani daga cikin jama'a manzon Allah sai ya ce masa wai hak ma hadhihi manzon Allah ya ce kai cinka kalima ta wai hak ana amfani da ita ga wanda ya jefa kansa halaka manzon Allah ya ce kai cinka ma hadhihi wannan kuma menene kana sai ce min alwahina yace ya rasulullahi na daura wannan karhu saboda rashin lafiya wanda ake kiranta alwahina wanda bangaren jiki ne yake yin sanyi tun daga kafada har zuwa nankin hannu kamar mushirya ta kama mutum sai mutum ya kwana da kwanuka hannun baya jin shi kamar yanda yake ji to sai su daura irin wannan jattagulla ce suke samu sai su yi karho da ita sai su daura ta a nan damsa shine yace min alwahina yace ya rasulullahi na daura saboda wannan rashin lafiya qala sai manzo Allah yace amma inna hala taziduka illa wahana ka san da cewa ba ta dada maka komai face rauni sai ne ta kara ma rashin lafiya manzo Allah yace masa fa bidha anka manzo Allah yace maza cire ta ka jefar da ita fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abada manzo Allah yace in ka saki ka mutu wannan kambu yana jikinka manzo Allah yace har abada ba za ka rabauta ba in dai ka saki ka mutu wannan laya tana jikinka manzo Allah yace ba za ka rabauta ba tare da cewa shi wannan hadisi yana da illa kamar guda biyu domin akwai datsewar sanadi tsakanin al-Hasan al-Basri da Imran ibn Hussein sannan akwai marwayci wanda ake kiran shi al-Mubarak yayi anana a takaice dai hadisin malamai sun raunana shi tare da cewa wasu sun inganta shi sauran hadisai sun kunshi ma'anarsa wannan yana nuna mana haramcin sanya wani kiri ko wani kambu ko wata laya wannan hada bautar Allah da wani a takaice waɗannan abubuwa kwata-kwata ba sa halatta in ka ɗauke su a matsayin sababi to wannan shirka ce karama wanda ba ta fitar da mutum daga cikin musulunci amma duk wanda ya yi kudirin wannan laya ko wannan kambu ko wannan kiri shine zai kare shi game da wannan bala'i ko ya janyo masa amfanin da yake nihin samu to wannan shirka ce babba wanda take kafirtar da mutum ta fitar da shi daga cikin musulunci saboda ya ɗauki haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ya rataya ma wato wani abu abinda bai isa ba ya amfanar da shi komai to ba komai ya kai jama'a akan irin waɗannan abubuwa illa rashin sanin tauhidi rashin sanin tauhidi shine ya kai jama'a suke rataye-rataye irin waɗannan abubuwa wanda alhamdulillahi irin waɗannan abubuwa sun yi ƙaranci yanzu a cikin jama'a musamman a birni da in ka tsare hanya in mutum goma za su wuce a cikin mutum goma sai ka yi sa'a za ka samu ɗaya bai da laya a jikin shi kuma yara in sun kai goma a cikin gida kowane yaro za ka gan shi da layu a daure a wuya wani a to da kiri wani da laya da kambu a gaba haka za ka ga kowa da laya a jikinsa dabobi in suna wucewa sai ka gani mota in ta tsaya in ta kai goma akalla sai ka samu mota bakwai ko takwas kowace akwai laya a jikinta to duk da cewa yau an dan canza mata salo layar dika ta ake a cikin wani otokolan ko a zo a rataya a jikin retrovisor din mota da sauransu wanda bayani zai zo nan gaba insha Allah wannan su ma layu ne waɗanda baya halatta a rataya su kwata-kwata baya halatta kenan shine anan malam yace wa man yasika duk wanda ya amince bi wada atin wato game da wata cibiyar kura game da janyo masa amfani ko kare shi game da wani bala'i da musiba auna bi wato ko ya rata ya haƙurin kura kamar yanda suke yi a jahiliya wai maganin kambin baka au halqatin ko wani guru ko kace karho ko kace kambu ko kace kiri au a ayunin diari yace ko idan kura kamar yanda suke ratayawa a jahiliya wai aljannu din sun ga mutum suna guje masa au khaidin ko wani zare da ake tukawa a daura shi a jiki da sunan cewa maganin mayu au udwi minan nusuri ko kuma kashin meke da suke ratayawa a jiki yace au watare yace ko wata tsirkiya kamar tabaka da suke ratayawa cewa maganin kambin baka au turbatin kuburi ko kuma kasar kabari da suke jikawa su shako su kulle ta su yi laya da ita da sunan cewa wai neman albarka yace li ayyi amri yace ga koma wani al'amari ne ka'inin kasantacce ta Allah ka mutun ya rata ya zuciyarsa da shi janyo amfani ko ije zarari yace wa kalahu Allahu ila ma amara ubangiji ta ala zai dogara da shi zuwa abin da ya rata ya zuciyarsa domin hadisi ya zo Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa cewa man ta'allaka shay'an mukila ilayhi duk wanda ya rata ya zuciyarsa da wani abu to za a dogara da shi zuwa abin da ya rata ya zuciye shi wancan abin da ka rata ya isar maka ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya fitar da lamarinka
tunda baka dogara da shi ba ka dogara da wani abu can da ba to Allah sai ya kyale ka da abin da ka dogara da shi ita layyar ta kare ka wannan hadisi hadisi ne ingantacce man ta'allaka shay'an wukila ilayhi duk wanda ya rataye zuciyarsa da wani abu wato sai a kyale shi da wannan abu ya je ya iya da shi wanda mun yi bayani a baya duk wanda Allah ya dogara da shi zuwa kansa ko zuwa wani abu daidai da kyautawar ido to ya tabi nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك